Mai saurare barkanmu da wannan lokaci sunana Muslim Muhammad Yusuf ta cikin shirin Najeriya a yau daga nan Media Trust da wasu tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Ana cikin wani matsanancin zafi a yankunan Najeriya da har hukumar kula da hasashen yanayi ta Najeriya NAMED ta ba da sanarwa game da jihohin da ya kamata su kula sosai. Waɗannan jihohi dai akwai irin su Adamawa, Kano, Sokoto, Kogi, Katsina da birnin Tarayya Abuja. A yanzu haka wasu daga cikin waɗannan wurare suna da yanayin zafi da ya kai har zuwa maki 43 na ma'aunin yanayi. Sanin kowa ne ana saurin samun yaduwar cututtuka da barkewar annoba irin wannan lokaci. Kwatsam kuma gashi an koma hutun makarantu a wasu jihohin Najeriya, musamman yara daga primary da secondary, baya ga na jami'o'i da makarantun kwana. A makarantun da ke da cunkoson ɗalibai, ta yaya za a samu lamura su tafi daidai da kuma kula da ɗalibai da tsaftar muhalli? Shin me yasa ma aka samu tsananin zafi a waɗannan jihohi? Shirin Najeriya a yau ya duba matakin da za ku ɗauka wajen kaucewa yaɗuwar cututtuka a lokacin matsanancin zafin. Shin a matsayinka na mahaifi, ya zaka kare yaranka bayan jin wannan labari? Mun zanta da wasu daga waɗannan jihohi akan yanayin zafin a garin da nasu matakan.
Sunana Abubakar Aji Jada daga Jihar Adamawa. A gaskiya kwana uku da suka gabata na fama da zafi sosai. Gaskiya mutane sai shan ruwa suke yi ba wasa saboda yanayin zafin da muke fama da shi a nan Jihar Adamawa. Magana yara cinkoso da sauransu, za ka ga jama'a ma ba su yadda su yi cinkoso. Za ka ga ko an zauna ana na rabe ɗaɗɗaya saboda a samu cikakken wato iska. Duk wani lokacin mun ba iska, za ka ga mutane suna rike da wato irin fangan hannu na wato mafici kenan abun da ake fama da shi a yanzu. Maganar makarantu, sai dai yaran da suke makarantu yanzu ba su da yawa, sai irin masu ruta jarabawa, makarantu ba su koma nan ba sai nan zuwa nan gaba. A gaskiya cikin dare za ka ga yara suna ta ce a ba su ruwa su sha, yanayin saboda yanayin zafi.
To gaskiya yanayin zafi a nan jihar Kebbi tun ma ba yanzu ba tun lokacin azumin watan Ramadan, sai dai mu ce alhamdulillah gaskiya akwai zafi sosai, saboda wani lokaci ko da karfe 9 za ta yi na safe za ka ga ranar ta bude ga baki daya, ko cikin gida kake za ka ga ranar kana jinta, to bare kuma a ce ka fita waje. Sai magana yara da ke zuwa makaranta, da yake mu nan ba a koma makaranta ba dai, yara ana shirye-shiryen za a koma makaranta, to su ma dai gaskiya muna kokarin mu ga idan lokacin koma makaranta yayi, da yake da safe ake zuwa sai da rana sai a dawo. Ana kokari a kai yara cikin mota ko a dauko su cikin mota ko a samu keke napep a dauko su a ciki, saboda akwai rana sosai a ce a riga dauko yara akan babur. Ki makarantun Islamiya ma mun san akwai cinkoso na yara, kuma musamman mata da suke sa hijabi, sa riga da wando da sauransu, duk abu ne wanda yana kara kawo zafi kuma za iya samu wasu cututtuka. To shi ma dai mukan ba da shawara cewa malamai, saboda Allah, ayi abin da ya kamata a dan rarraba su. Idan akwai wata inuwa haka garkashin wata bishiya garkashin tace a dan kai yaran inda za su samu iska yana dan bugawa ba tare da an cinkushe ba.
Sunana Junaidu Yusuf, ina magana daga nan Sokoto. Malam Muslim, gaskiya hakika yanayin zafi da Sokoto ba a cewa komai, sai dai Allah shi kawo mana dauki. Duba da kusan 2018 ga watan Ramadana, yanayin zafi ya canza, muna tashi a waya gari rana 42°C, sometimes ma har da 4°C. So kusan tun daga bayan sallah up to now ana ta yin zafi. So gaskiya Sokoto ba a cewa jihohin da za su fuskanci matsalar zafi, muna ma cikin yanayin zafi. Sai dai fatan Allah shi kawo mana sauki. Back to our magana da kai, yanayin yara su kuma yau an kuma an resume makaranta. So gashi makarantun ne mun musamman na gwamnati, akwai large population. So gaskiya matakan karewa yaranmu daga kamuwa da cututtuka ko ɗan sankarau da sauransu yanayin zafi, su za a rarraba yara kamata a yi a ɗan samu isasshen waje, da kuma dole ana zama mutum uku sama kujera, yanzu a zauna mutum biyu saboda a samu shi wannan iska ya shigo ciki.
Akwai makarantu da ke da tarin cunkoson ɗalibai, wanda hakan zai iya sa a samu saurin yaduwar cututtuka. Wani malamin makarantar gwamnati mai cinkoso da yawa da naji ta bakin shi ya nemi a saka sunansa.
To gaskiya a yanayin da muke ciki na wannan yanayi da muka zance kanmu na canjin yanayi na zafi, maganan cinkoso na makarantu da yara suke karatu, especially public school. Magana Allah, ana dan cikin wani yanayi wanda yake abu ne kaman sabu. Cinkoson nan ya sa yara za ka ga gaba ɗaya suna cikin damuwa saboda ba su iya sawa da shi ba, kuma amma kasantuwan gwamnati ba ta tsaya ba ne ta ba da dama wanda yake currently duk kusan makarantu sun ɗau matakai na rarrage cinkoso.
Masu saurare, na san za ku so jin ta wace hanya za a ɗauki matakin da zai sa a wuce wannan yanayi lafiya. Ku dakace mu. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Media Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke so a shafin na aminiya.ng ko ta shafukanmu na sada zumunta a Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust, ko ta hanyoyin sauraren shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma tunin radio. Ana kuma saurare ta internet a trustradio.com.ng da kuma ta shushin FM da kuke jinmu a wannan lokaci. Madalla. Malam Yusuf Amoke, wani masani sauyin yanayi ne, ya yi mana tsokacin dalilin da ya sa ake fuskantar wannan matsanancin zafi. Amma ya fara da bayanin wasu matakan kariya ga ɗalibai a makarantu.
Abu ne wanda ya kamata a ce iyaye waɗanda suke tura yara makarantu ko makaranta su ɗauki mataki. Makarantu su ma ya kamata a ce sun ɗauki mataki. Irin matakin da ya kamata a ɗauka daga iyaye shi ne duk sanda za a tura yaro makaranta ya zamana a haɗa shi da ruwa. Saboda babban illan da ake fuskanta idan aka samu zafi da yawa shi a jita abin da ake cewa dehydration, watan ruwa ne yake bushewa a jikin mutum. To kuma kaga koda yaushe akwai adadin ruwan da ake bukata a jikin mutum domin ya ci gaba da samun lafiyarsa. To kaga kuma yara sai suna jin kishi suke shan ruwa, ba kaman manya ba da suka san cewa ya kamata in sha ruwa har yaro ya dora ruwa ya sha. So ya kamata a ce iyaye suna hada yara da ruwa idan za su tafi makaranta. Su kuma malamai a makaranta ya kamata a ce suna ainihin kula da ganin cewar yara suna shan ruwa ko da bayan awa uku ne ko awa hudu haka, ba lallai sai an fita break nan za su sha ruwa ba.
Kamar a ganin ka waɗannan salo ya kamata malamai a makarantu su ɗauka wajen koyarwa saboda a samu iska da sauransu, ba a samu barkewar annoba ba.
To kaga daman maganar cunkoso babban matsala ne ga ainihin ɗaukan karatu ga ɗalibai ko da ma babu zafi, ballantana kuma akwai zafi. So ya kamata a ce makarantu su yi kokari a ga cewar ana buɗe tagogi, amma har za ta kai ga a kasa ɗaliban ne kashi biyu. Kashi na farko su shiga su daki su ibi karatu su fita, sai kuma kashi na biyu su shiga. Idan aka yi cinkoson nan ana iya samun yaduwar cututtuka kamar na tari hakan nan dai da sauransu, wanda kuma za su kai gida kankasa ne za a ga abin ya zama annoba a gari. So muna jawo hankalin makarantu da kuma malamai da su kula, tunda wannan zafin da za a fuskanta ba wai na wani dogon lokaci ba ne. In za su iya na kasa ɗalibai a azuzuwa, waɗansu suna waɗansu su shiga bayan an gama koyar da su sai ragowar su shiga, ko kuma su samar da manya-manyan azuzuwa ga ɗalibai da suke da yawa domin a rage ainihin wannan cinkoson. Sai kuma a kokarta ga cewa koda yaushe tagogin suna a buɗe, in kuma Allah ya taimaka musu suna samun wutan nefa, kuma sai a kokari a sa fankoki da zai rika dan hura wa'annan ɗaliban musamman yaran primary.
Amma asali me za a iya cewa ya haddasa tsananin zafin da ake hasashe? Akwai wani abu da mutane ne suke ba daidai ba?
Tabbas ai wannan sauyin yanayi da ake magana shine ai ya tabbata, kuma ɗaya daga cikin abubuwan da muke na cikin halayenmu da ke haddasa wannan abun shine sare itatuwa ba tare da ana kula ba. Shi ice daman da aka yi shi an yi shi ne domin ya tallafa dan adam, shi kuma dan adam ya zo kuma yana sare su. Duk ice guda ɗaya da ka sare ka akwai halittu sama da 4,000 da suke rayuwa akan wannan itacen guda ɗaya da ka sare. To ina za su je? Waɗansu idan suka yaɗu sai su zama mana cutuka. So dole ya zamana cewar muna kula, idan da hali mu rage ainihin sare itatuwa ko kuma mu daina. In kuma ya zama dole a sare ice, to sai a yi kokari a dasa waɗansu itatuwan so that wannan da ka sare za a maye gurbinsu. Ka dasa kaman guda 4 zuwa 5, idan 2 ko 3 ba su yi ba ɗaya zai yi a cikin su, saboda abinda kullum muke ji a hankalin mutane musamman mata na cikin gida shine a yau kun sare ice kun girki da shi. Tambayar da muke kullun shine shin kun san su wa suka dasa wannan icen da kuka sare? Sai su ce a'a. Sai mu ce musu to ku ba ku san ku dasa wannan itatuwan da ƴaƴan ku da tattaba kunnan ku za su amfana da? Sai ka ji gaba ɗaya sai kowa ya shiru ana abin nan. So yana da kyau mu mai da hankali wajen dasa itatuwa, ko da guda ɗaya ne ka dasa a ƙofar gidanka ana ɗan ban ruwa.
Za a iya cewa lamarin ba iya makarantun boko ko na firamare zai tsaya ba, domin a cewar masana tsaftar muhalli irinsu Ibrahima Yakubu, rahotanni sun bayyana yadda wannan lamari zai taɓa muhalli da lafiyar al'umma.
Wato akwai makarantu da dama da muka yi nazari tun lokacin da aka fidda rahoton nan makon da ya gabata na hauhawar zafi da za a fuskanta tsakanin wannan shekara da shekara mai zuwa, inda ma rahoton ke bayyana cewa shekara mai zuwa ma zai fi tsananta wannan tsananin zafi da ake fuskanta. To makarantun da muka zaggina wanda muka yi binciken muka ga kuma mun ba da gudunmuwar wajen shi shine akwai dai makarantun allo, saboda ba ga makarantar da ake zama ɗaukar karatu ba, za ka ga yara akwai su da kuma idan aka ce makarantu ba wai na allo bane kadai, hatta na makarantun kwana na boarding school da dalibai za su koma kwanan nan, hatta jami'a in ka jiba jami'a ma zaka samu aji sama da dalibai 120 kama tun daga kwalejojin kimiyya da fasaha da manyan makarantu duka na kwalejoji dake a fadin kasar. Wannan babbar barazana ce idan muka duba wannan bangaren kenan na karatu. So kaga ba karamar barazana bane wannan rahoton da aka fitar, idan aka yi la'akari da irin barazanar da take da shi ga rayuwar kananan yara da kuma tsofaffi, dan yayan bagana cikin wannan hadda rayuwar tsofaffi waɗanda ƙarfin ba su da ƙarfin jiki sosai, to mata da ƙananan yara da dattawa su ne ma wannan rahoton yake barazana sosai a kansu.
Ta yaya wannan tsananin zafi zai shafi muhalli a jihohin da wannan lamari zai faru?
To idan kai la'akari da irin shafar, zan fara maka tun daga Japan, sai shafi muhalli duk abin da ya shafi muhalli, ai ya shafi rayuwar bil'adama da tsirai da halittu da na kan tudu har ma da waɗanda ke a cikin ruwa. Domin tsaftace muhalli, duk in aka ce maka abu da ya shafi tsaftace muhalli to komai za a gan shi a cikin sauki, amma duk yanda aka ce maka muhallin gaba ɗaya gurɓace yake, to ina mai tabbatar da ganin ci da tabbatar da maka da cewa baya ga gurɓataccen iska da za a riƙa shaka da ke haifar da wasu ƙwayoyin cuta irin su virus da za ka yi ta ganin ana ta fama. Don haka maganar ƙwayar cuta ba wai sauro ba ne da ake samu a lokacin nan ya fi hayayyafa ko a'a, akwai ƙwayoyin cuta da ƙwarurruka daban-daban da suke zama bala'i ga rayuwar bil'adama. So duk da maganar ta ta'allaka ne a yadda aka inganta muhalli aka tsaftace shi, muddin aka samu gurɓataccen muhalli to ina mai tabbatar maka da cewa an dosa fuskantar rashin lafiya, ƙwayoyin cuta.
Ta yaya kake ganin mutane za su ɗauki mataki domin killace ko tsaftar muhallinsu da kuma kawunansu?
To a wannan yanayi dai bari mu fara tun daga makarantun da muka zayyana, makarantun kwana da naje kaka da Allah misali, duka muna buƙatar ganin cewa idan akwai dama ga makarantun da ake samun cunkoso, ya kamata a rage yawan kowane yawan ɗalibai da suke wuce neman kima. Allah misali, muka ce a rage yawan ɗalibai a kowane aji, in ta so in za a raba ajin kashi biyu ne ma ya zama wasu sun zo da safe wasu da rana, zai yiwu zai fi kyau da a ce wai an bar aji haka nan kawai, mutane ɗalibai na fama da tsananin cunkoson suna fidda tirin zafi, wannan bai da kyau. Sannan kuma muka ce akwai buƙatar ƙara bullo da hanyoyi daban-daban da suka cancanta hukumomi da ƙungiyoyi su ƙara wayar da kan al'umma, musamman inda ɗalibai ta kowane ɓangare ya zama ana wayar da kai al'umma ta kowane ɓangare domin ganin cewa an wayar musu da kai game da mahimmancin buɗe ƙofofin wato tagogi ta window kenan, da kuma mutane su riƙa tabbatar da ganin cewa idan makarantun nan da ake ganin in akwai dama a kai wa makarantun nan su riƙa zama suna samun fanka, ka gane ko? Muka ga cewa yana daga cikin abin da muka ba da shawara mu bayan mu binciken da muka gani, muka ce to ya kamata a bullo da hanyoyin ci gaba da wayar da kan al'umma game da hanyoyin samun sauƙaƙƙen iska alan misali, sannan kuma mutane su zama suna samun iska wato duk tagogin nan na gidansu ya zama sun tabbatar da cewa suna buɗe idan za su kwanta, kuma su samu hanyoyin da za su rika samar wa kansu iska idan makarantu ne ya zama akwai fanka.
Da kalaman Malam Ibrahima muka zo ƙarshen shirin na Najeriya a yau. A madadin abokan aiki, sunana Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Media Trust.